salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu min dhalika annahu bayyana al-farq bayna al-khaliq wal-makhluqi wa anna al-makhluq la yajuzu an yusawwiya bayna al-khaliq wal-makhluqi fi shay'in fayaj'alu al-makhluq niddan lil-khaliq. Qala ta'ala, wa minan nasi man nam fayaj'al al-makhluq niddan lil-khaliq. Qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Wa qala ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qala ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. وضرب الأمثال في القرآن الكريم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدساك سادوا أولنا مسلا شيمي تالن البركة مسلا شم أثمان ابن عفان لكينا غدنقيا a wannan yammaci na litinin yau muna 29 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 1 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bayin al-haqq wal-butlan, واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله. وانا شيل درس من أشهر النبيو شكين وانا للتافي بالا يتي، وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق. الله سبحانه وتعالى يا بمبنجي أبو بوا مبمبنتا بيدين تاسبا كما رينا كرات تكاسك قباتا عبايا ابن تيمية عليه رحمة الله yayi mana bayanin yadda Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin abubuwa masu kyau da abubuwa marasa kyau, ya halatta mana abubuwa masu daɗi, ya haramta mana abubuwa waɗanda suke ƙazantattu. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya bambance tsakanin mutanen ƙwarai shiryayyu nagartattu da mutanen banza batattu lalatattu. Ubangiji ya nuna cewa waɗannan da waɗannan ba za su taɓa zama daidai ba, ba za su zama daidai ba a duniya, ba za su zama daidai ba a lahira, ba za su zama sakamakonsu iri ɗaya ba ne. Adalcin Ubangiji subhanahu wataala ba zai taɓa haɗa waɗannan abubuwa masu mabambanta ba a sakamako iri ɗaya. To shi ne malam ya ce, to kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi bambanci tsakanin mutanen da suke masu biyayya ga Allah da mutanen da suke masu saɓa wa Allah, Allah ya faɗi bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan, to haka nan ya bambanci tsakanin kansa da kuma sauran halittarsa. Shi ne cewa a'zamu min zalika, mafi girma daga ma abin da duk aka ambata a baya na rabe-rabe da Ubangiji ya yi, mafi girman rabe-rabe da ya yi shi ne annahu bayyana al-farqa bayna al-khaliq wal makhluq. Allah ya nuna bambanci tsakanin mahalicci da abin da aka halitta, mahalicci da halittarsa. Wa anna al-makhluq la yajuzu an yusawwiya bayna al-khaliq wal makhluq fi shay'in, baya halatta ga wani mahaluki ya daidaita tsakanin Allah mahalicci da kuma halittarsa. baya halitta da wani mahaluki ya daidaita tsakanin Allah da halittarsa a komai fi shay'in a komai fa yaj'al al makhluqa niddan lil khaliqi yadda zai sanya wani mahaluki ya zama kini tamka daidai da wanda yake mahalici qala ta'ala Allah yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah Allah yace wa minan nasi akwai a cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake bauta ba wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna san suka hubbillahi kamar san Allah walladhina amanu waɗanda kuwa suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah walau yara alladhina zalamu hina yarawna al'azab idh yarawna al'azaba da a ce waɗanda suka zalunci za su ga lokacin da suke ganin azaba suke ido hudu da azaba annal quwwata lillahi jami'an za su gane cewa lalle ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidul iqab wa anna Allah shadidul azab kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne wato Ibnu Taymiya alayhi rahmatullah cikin bayyana al-furqan da Allah subhanahu wataala ya zo da shi a cikin al-Qur'ani yadda al-Qur'ani ya zo yake rarrabewa tsakanin abubuwa mabambanta mafi girman abin da al-Qur'ani ya nuna bambancin su shine bambancin Allah mahalicci da kuma sauran halittarsa duk wani abin da yake bayan ƙasa wanda yake sararin samaniya da wanda yake tsakanin su da wanda ido yake gani da wanda ido ma baya gani dukkan su halittar Allah ne mahaliccin su kuma ɗaya ne shine Allah hal min khaliqin ghayrullah akwai wani mahalicci ba Allah ba babu to mahalicci wanda ya halitta daban yake da dukkan wata halittarsa duk wani abu wanda yake makhluqi ne to ba zai taba yin tamka ba zai taba yin kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a komai Allah yana da ɗayanci yana da kadaitaka a komai nashi a zatinsa a sifofinsa a ayyukansa babu wani abu nashi da yake kama da wani abu na halittarsa halittar Allah daban mahaliccinta daban shine Allah to shine yace wannan shine mafi bambanci ko mafi girman bambanci da Al-Qur'ani ya zo ya nuna akwai halitta akwai kuma mahalicci yace kuma wa annahu la yajuzu an yusawwiya bayna al-makhluqi wa la yajuzu an yusawwiya bayna al-makhluq bayna al-khaliqi wal makhluqi fi shay sannan baya halatta ga wani ya daidaita tsakanin Allah mahalicci da wani abu na halittarsa a komai ba za ka daidaita Allah ba da wani halittarsa ba za ka daidaita Allah da wani wajen bauta Allah kadai ake bautawa ba za ka daidaita Allah da wani ba wajen bayanin sifofinsa sifar Allah daban sifar mahaluki daban ba za ka daidaita aikin Allah da aikin wani ba saboda ka shi Ubangiji subhanahu wataala ɗaya ne a cikin dukkan al'amuransa shi ne abinda muke cewa tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat tauhidinsa na uluhiyya wato a wajen bauta masa shi kadai ne dukkan wani abin da sunan shi bautar Allah to ba a yin shi ga wani mahaluki duk matsayinsa haka nan shi kadai yake a rububiyyarsa dukkan ayyukansa nashi ne babu mai aiki irin nashi babu mai aiki irin na Allah haka nan a sunayensa ya kadaita da sunayensa sunayensa cike suke da mafiya kyau ne kuma mafiya kamala ne babu ta inda wata tawaya ko nakasa take samun sunayen Allah subhanahu wataala haka nan sifofinsa don haka shi ɗaya ne tilo a komai qul huwallahu ahad din da muke faɗa shi ɗaya ne tilo a komai haka yake to ya zanto daban yake to ba daidai ba ne kuma wani da daidaita Allah da wani mahaluki duk matsayin mahaluki duk matsayinsa a wurin Allah to bawan Allah duk matsayinsa kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmani abda kullu man fis samawati wal ard duk wani wanda yake sama ko yake kasa kaga ba wanda ya fita saboda haka da mutun da aljan da bayi na kwarai da wanda ba na kwarai ba da annabawa da salihai duka babu wani wanda ba zai je wa Allah a matsayin bawa ba saboda kowa bawan Allah ne to in aka ce kuma bawan Allah ne kaga bai cancanci a yi masa bautar da ake wa Allah ba bai cancanci a dauki wata sifa ta Allah a dangana masa ba bai cancanci a dau aikin da Allah ne yake yin sa ba a ce shi ma yana aiki irin da Allah wannan shine tauhidi in kaji ana magana tauhid kalmar tauhid tana nufin dayantawa kadaita Allah tana nufin kadaita shi a komai nashi don haka babu abin da aka yi daka daidaita Allah da wani mahaluki a cikin sa to shine anan Ibn Taymiyyah sai kawo aya ta alqur'ani daga cikin ayoyin da zai baka misali da su akan kuskuren daidaita Allah da wani mahaluki cikin wani abu na ibada sai ya kawo wannan ayat cikin suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbunahum ka hubbillah akwai a cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi wanda yake riƙe wasu ba Allah ba wato yake bauta ma wasu ba Allah ba addada kishiyoyi aka ce kishiya ga Allah ma'ana an daidaita shi da Allah subhanahu wata'ala a matsayi kamar da kishiyoyi suke madaidaita a matsayinsu to haka yin wanda ya ɗauki wani ya mai da shi anniddu anniddu shi ne wanda yake saku wanda yake tamka wanda yake kama to Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda ya kama da shi babu wanda yake sakonsa ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne Ubangiji ce to akwai wasu mutane wanda suka riki wasu suke bauta ba wasu a matsayin kishoyin Allah idan muka kula cewa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ayar bayan ayar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci halittar samai da ƙasa da dukkan wasu abubuwan da muke gani manya-manya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض شيء لآيات لقوم يعقلون سيأتي ومن الناس وتو وبنجي سبحانه وتعالى يفعي شيء واتشكين هل تسمي لكسا هل تسمي لكسا أبن ديك سقق ونسا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لسسا باور يني da dare da yini wannan yazo wannan ya tafi wannan ya tafi wannan yazo wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas da jiragen ruwan da suke gudu a kan ruwa dauke da abin da zai amfanar da mutane dauke da kayayyaki abubuwan bukata da mutane yake tafiya da su a kan ruwa ba tare da wani abu ya tokare shi daga ƙasa ba وما أنزل الله من السماء من ماء دروان دا الله يسو كرد جرجتي فأحيا به الأرض بعد موتها يرايك أسهاد ونروا بايا متوة بايا بوشي وتا وبث فيها من كل دابة سنة جياء دكا ون أبيت فيها أكن كسا أكن ون كسا وتسريف الرياح دا ججو يا ورئسكا والصحاب المسخر بين السماء والأرض دا جرجتا دا أكهولي شي سكان سما دا كسا ce la ayatin li qaumi yaqilu ce akwai ayoyi a cikin wannan ga mutanen da suke masu hankali to kaga ma'ana wannan aikin Allah ne subhanahu wata'ala aikin sa ne da yake banta da shi babu wani wanda ya tarayya da Allah cikin waɗannan ayyuka to ashe ya kamata a kadaita shi da bauta kada a ɗauki wani ba shi ba shi ma a bashi matsayin da ake bawa Allah kuma duk wanda ya yi aiki da hankalinsa zai fahimci haka cewa wanda ya yi waɗannan halittu duka da ido yake gani manya-manya da ya san cewa ba shi da wani wato wata tarayya da Allah a cikin yinsu zai fahimci hankalinsa zai gaya masa cewa to ashe dole ne in kadaita Allah da bauta to amma duk da haka wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi addada yuhibbunahum ka hubbillah duk da wannan ayoyin akwai waɗanda hankulansu ba su yi musu aiki ba gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba su hankula amma ba su yi aiki da hankalin ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ba su hankulan amma ba sa fahimtar abin da ya dace su fahimta da hankalinsu sai suka rike wasu gumaka wasu duwatsu wasu sassake sassake a matsayin ababan bautar su ba Allah ba a matsayin wanda suke ganin za a iya bauta mashi kamar yadda ake bauta wa Allah saboda haka Allah ce yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah kaga anan yuhibbunahum suna san su waɗannan gumakan nasu al-andad ana nufin gumaka ana nufin dukkan wani abin da aka bauta wa ba Allah ba duk da cewa lokacin da ayat ta sauka farkon waɗanda take magana da su sune Quraishawa Larabawa waɗanda aka fuskanci su da ayar duk da ayar tana da wato ta shafi kowa da kowa duk wani wanda zai riƙe wani ba Allah ba ya shiga cikin nan to amma farkon waɗanda za su ji ayar da su take sune mushrikan Larabawa su suka fara jinta daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun san kuma me suke riƙewa a matsayin abin bauta ba Allah ba sune gumakansu gumakansu da suka sassaka da hannunsu ko suka kwaba suka gina su da hannayensu ko suka sayo a kasuwa ko wani yayi musu ya ba su to anan sai muka ga Ubangiji subhanahu wataala ya amfani da zamiri na namiji yuhibbunahum a irin larabci inda a ce gumakan nan da suke sassakawa su kadai za a ce yuhibbunaha amma su ce yuhibbunahum aka fuskantar musu zamiri na uqala da farko dai dan saboda su a wajensu su masu bautar su suna ganin cewa wasu abubuwa ne da sun cancanci a bauta musu don haka sun ba su matsayi na masu hankali sannan kuma dan waɗanda ma suke da hankali kamar mutane da aka bautawa kamar aljanu kamar mala'iku duk su shiga cikin ayar saboda haka sai ayi azami amfani da zamirin al-uqala dan ya kunshi waɗannan da su uqala din ne kamar mutane kamar aljanu kamar mala'iku dan ya kunshe su kuma sannan aka yi taglibin su aka rinjayar da su akan abin da yake sassaka ne ce yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar san Allah galibi bautar abu takan samu asali ko ne daga tsoro ko kuma daga soyayya ko daga tsoro ko daga soyayya ko wanda zai bauta wa abu saboda na tsoransa ba soyayya ce ta sa yake bauta masa ba tsoransa ce ta sa yake bautawa domin kai ya zama masa wato kai ya cutar da shi kamar mutanen farisawa masu bin aqidar almanawiya majusawa suna bautawa wani abin bautar su da suke kira ahrumun ahrumun suna cewa shine ilahu shar shine allan su na sharri wanda suke yi masa ramzi alama su tace duhu shine duhu akwai ilahul khairi shine haske shine yazdan yazdan shine ilahul khair shine allan alheri shi kuma alamarsa haske shi kuma ahrumun shine allan sharri alamarsa duhu to asali yazdan din shine abin bautar su a yadda tatsuniyar su take faɗa asali yazdan din shine allan su shine allan alheri allan haske don haka shine abin bautar su to shi allan alheri sai yayi wani tunani a wani lokaci haka ya iska sai yayi wani tunani to wai yanzu da za a samu wani allan ba shi ba wannan tunanin sai ya haifar da allan sharri kuma don haka da allan sharri ya samo asali daga wannan tunanin da allan alheri sai ya zamana kuma sun shiga fafatawa ba ƙaƙƙautawa to saboda haka su majusawa sai suke bauta wa biyu gudun kada wannan shi allan sharrin nan da ya samo asali daga na alherin ya cuce su amma kaga bautarsa ba ta soyayya ba ce bauta ce ta kare kai tunda shi wancan nashin na alherin ya kasa kai shi ƙasa shine al-ma'arri a cikin luzumiyya ɗinsa yake cewa fakkara yazdanu ala ghirratin fasiga min tafkirihi ahrumu فكر يزدان على ذرة فسيغ من تفكيره أهرم أتو يزدان يا زونا أول لوكتي يا يتناني na sharri sai wannan tunanin nashi sai ya haifar da ahrum ahrumun to kaga wannan misali ne na wanda za bauta mu wani abu dan ana tsoron shi kamar masu bauta dodanni irin matsafa a daji da ba san addini ba kaga ana bauta mu wasu dodanni ba wai ana jin wato ba wai ana bautar su bane dan ana tsammanin samun wani abu daga wajen su suna bautar su ne dan gudun kasu cutar da su amma yawancin bautar da dan adam yake yi wa wani abu da sunan Allah yana yin ta ne akan soyayya wannan shine yafi yawa yawanci wanda duk zaka ga yana bauta ma wani abu to yana bauta masa ne akan soyayya shi yasa Allah subhanahu wataala anan yake ambatar waɗannan kafirai cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna son gumakansu kamar san Allah suna son gumakansu kamar san Allah soyayya soyayya shine kamar yadda suke cewa a lugha tana nufin mailun nafs zuciya ta karkata mailul qalbi ila shay'i raja'a naf'ihi aw khawfa dararihi mutum ya karkata zuwa ga wani abu saboda yana fatan samun wani abu nashi ko aw raja'a daf'i darr minhu ko yana fatan wancan abin da ya karkata zuwa gare shi ya kare shi daga wani sharri wannan zai sa ya karkata zuwa ga wannan abu sun ce wannan ita ce mahabba a loga to saboda haka waɗannan da suke rike waɗannan da suke bautawa suna son su domin tunanin su cewa za su amfane su za su amfane su duk da cewa sun san amfanin nan nasu ba mutahaqqaq bane mauhub ne a zatan su za su amfane su shi kadai ne zato suke yi cewa za su amfane su bara su bauta musu bara su so su har su bauta musu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah suna bauta ma waɗanda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba zai amfanar da su ba amma su suna cewa wa ha'ula'i shufa'auna inda Allah za su cece mu ne a gurin Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to amma kuma abubuwan da kuke bauta musu kuna son su a matsayin za su amfane ku ku kula cewa fa ba su mallaki dukkan wani abu na su amfane ku ba ba su da kudirar da za su sa amfane ku kamar yadda annabi Ibrahim yake gaya wa mahaifinsa ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya babana dan me kake bauta abinda baya ji baya gani ko ba zai amfanar da kai komai ba zai amfana maka komai ba saboda ka ya kamata in zaka bauta ka bauta ba wanda ya mallaki sifofin da sunfunaka amma kai ka mallaki sifofin da shi bai mallake su ba shi bai bauta maka ba kai ka bauta masa kai kana ji kana gani shi ba ji yana gani domin ubangiji ya sanya dan adam sami'an basira waja'alnahu sami'an basira amma shi wannan gunkin da kake bauta la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baya ji baya gani ba zai amfana da kai komai ba to saboda haka Allah subhanahu wataala anan yake cewa waɗannan mushrikai sun riƙe wasu abubuwa addada kishoyi yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar san Allah ka hubbillahi wannan idafal masdar ne ila maf'ulihi kamar san da ake yi wa Allah suna son su kamar san da ake yi wa Allah ba a ambaci waye yake yi wa Allah san ba shi ne malamai suke shaɓar wajen taƙadirinsa ka hubbihim lillah kamar san da su suke yi wa Allah kaga wannan shi ne daidaita su da Allah suna son su kamar ka hubbihim lillah kamar san da su suke yi wa Allah kaga sun daidaita su da Allah kenan sun so su sun so Allah a nan shirka ta shigo domin in za su so Allah za kamata su so shi gaba ɗaya da zuciyarsu ya zama ko menene suke so san shi yana bin bayan san Allah ne ma'ana ma saboda san Allah yasa suke san abin amma ba ya zanto yadda suke san Allah haka suke san wancan abin ba domin ya zanto suna san wancan abin kamar yadda suke san Allah to akwai shagala shagaltar da zuciya ta subama wannan abin haƙƙin sa na soyayya a lokacin kuma za su bijirewa Allah za su yi watsi da ubangiji shi yasa aka ce min dunillah domin duna tana nuna hailula sun saka wani abu tsakanin su da Allah sun sa wani abu shabaki tsakanin su da Allah yayin da za su so Allah yayin da za su so waɗancan abubuwan ba Allah ba to za su bar san Allah kuma su koma kan waɗancan abubuwan su shagala da san waɗancan abubuwan ba Allah ba sannan shi ma Allah subhanahu wataala su so shi a wasu lokuta kaga anan shirka ta zo kuma sun daidaita Allah da wani wajen soyayya to wannan yana cikin takririn da wasu malamai suka yi ka hubbihim lillah kamar yadda suke san Allah wannan ya nuna cewa suna san Allah ya nuna cewa mushrikai suna san Allah kuma saboda sun yarda shine mahaliccin sammai da ƙasa da abin da yake cikin su shine mahaliccin su wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah saboda kuma su taba inkarin cewa Allah shi ya halicci sama da ƙasa da abin da duk yake suke gani ba illa iyaka waɗannan suna ga wani bangare ne na ubangiji domin larabawa da suke bauta gumaka suna cewa waɗannan gumaka suna nuna mala'iku ne ƴaƴan Allah mata kamar yadda Allah ce waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun waja'alu lahu min ibadihi juz'a suka samu wani bangare na bayin sa suka ce daga gare shi ne suka sanya masa wani juz'i wani bangare daga cikin bayin sa sune mala'iku suka ce ƴaƴan Allah ne to saboda haka suna san Allah amma kuma za su bauta ma waɗannan domin suna ganin waɗannan su suke kusantar da su ga Allah to shi kuma Allah subhanahu wataala ba a masa shariki ba a masa kishiya saboda haka ubangiji subhanahu wataala gaba ɗaya karɓar ibadar su sannan kuma aka sa su cikin waɗanda Allah yake fushi da su cikin waɗanda suka kafirce wa Allah wasu daga cikin malamai suka ce yuhibbunahum ka hubbil mu'minina lillah suna san su kamar yadda mu'minai suke san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mu'minai sun fi tsananin san Allah fiye da yadda mushrikai suke san gumakansu ko kuma fiye da yadda mushrikai suke san Allah san da mu'minai suke wa Allah ya fi wannan to wannan tafsirin yana da rauni ka ce kamar yadda mu'minai suke san Allah ba ta inda kafirai mushrikai suka so Allah kamar yadda mu'minai suka so Allah da sun so Allah kamar yadda mu'minai suka so Allah da ba su shirka ba an gane ku saboda haka tafsirin da cewa kamar yadda mu'minai suka so Allah yana warware kansa ayar za ta warware shi domin Allah ta yuhibbu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kaga mu'minai ba su so wasu kishiyoyi ba tare da Allah saboda haka ba za a ce ka hubbil mu'minina li rabbihim ba da kace hubbil mu'minina li rabbihim kamar ka ce su ma mu'minai suna son wasu kishiyoyi tare da Allah su ma waɗannan suna so irin nasu wanda kuma ba haka ayat ta ce ba sannan gaba da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah kaga ya nuna soyayya su da ta mushrikai ga Allah ba ɗaya bace saboda haka kaga ashe kaddara cewa ka hubbil mu'minina yana da rauni ka ce suna san Allah kamar yadda mu'minai suke san Allah sai dai ka ce suna san Allah wato suna san gumakansu kamar yadda suke san Allah saboda haka duka soyayyar daga gare su ne suna san gumaka suna san Allah don haka suka zama masu shirkul mahabba to amma su mu'minai ashaddu hubban lillah su sai soyayya su ga Allah ita ce gaba ba su taɓa haɗa soyayya su ga Allah suka daidaita su da soyayya su ga wani ba duk wata soyayya ta kowane ne ta ko mecece tana biyo bayan soyayyar Allah ne soyayyar Allah ita ce asali ita ce tushi a kanta duka sauran soyayyar suka yi reshi daga gare ta suka yi reshi kamar san annabawa san manzanni san salihai san abubuwa na alheri san wurare masu daraja duk waɗannan san su ya ta samo asali daga san Allah san annabawa saboda zaɓaɓɓun Allah ne shi ya zaɓe su ya fifita su shi ya ba su wannan darajar shi ya ce a so su kaga dai san su din ya koma ga san Allah ne. Haka nan idan wasu ayyuka ne na kwarai, sallah, azumi, zakka, gaskiya, rukun amana, adalci da sauran sifofi masu kyau, dukkanin waɗannan abubuwa mutum yana san su saboda Allah yana san su. Kaga san su ya koma ga san Allah subhanahu wataala. Haka nan dukkan wani abin da mu'mini yake so, to yana biyo bayan san Allah ne. Haka al-mahabba, mahabbatullah hiya al-asl, ita ce asali. Sauran duka wani abu soyayya yana biyo bayan san Allah. Saboda haka zaka so mutum dan Allah, zaka kishi dan Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman.
Na'am.
Annabi ya ce wanda ya so dan Allah, ya bayar ya kiran Allah, ya bayar dan Allah, ya hana dan Allah, faqad istakmala al-iman, to wanda ya cika imaninsa. Kaga dukkan waɗannan abubuwa da soyayyar da kin da bayarwar da hanawar duk yayi su ne lillah, dan Allah, saboda ubangiji shine al-asl. Saka san Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samo tushe daga san Allah. Allah ya aika manzo sallallahu alaihi wasallama ya bashi daraja, ya bashi kuku, ya ce a so shi. Da wani ya aika ba shi ba, to shi ma haka za a so shi. Saboda haka duk abinda Allah ya ce yana san shi sai ka so shi. Abinda ubangiji ya nuna baya san shi sai ka kishi, wannan ita ce kamala wajen soyayyar Allah. To wannan ita ce soyayya ta koli, wanda ba wanda ake ba ita sai Allah. Idan ka dau irin wannan soyayyar ka ba ma wani mahaluki ba Allah ba, to ka hada Allah da wani cikin soyayya, kai shirkul mahabba. Ita ce wanda waɗannan mutanen suka yi yayin da suka so wasu tare da Allah. Sannan soyayya daban, biyayya daban. Akwai biyayya, akwai soyayya. Biyayya thamara ce ta soyayya, wato soyayya ita ke haifar da biyayya. Sai da aka samu soyayyar, sannan biyayya ta biyo baya. An gane ko? Saboda haka sakamako ma da ake son a samu shi ma duk thamara ce ta soyayya, amma ba shi ne soyayya ba. Soyayya wani abu ne mai zaman kansa, mai cin gashin kansa. Saboda akwai waɗanda suka rika tawilin mahabba, su ce Allah baya so ba a san shi, cewa Allahu la yuhibbu wa la yuhabbu. A wasu karatuttukan mun yi wannan karatu, ce shi ai soyayya, ai wani karkatar zuciya ne zuwa ga wani abu kaza kaza kaza, ka sawa ce wannan abun karkatar zuwa zuciya ne, ilal mula'im, bailul qalbi ilal mula'im, ka karkata zuciyarka, ta karkata zuwa ga wani abu da ya dace da ita. To ubangiji kuma babu mula'ama tsakaninsa da bayinsa, saboda haka kaga ba za ka yi so shi ba, sai dai ka so sakamakonsa, ko ka so yi masa biyayya, sai suka yi tawilin mahabba. Har cewa mahabba ubangiji ya tabbatar da ita, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da soyayya, ya tabbatar da soyayyar wasu, ya tabbatar da soyayya shiga wasu. Yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ubangiji ya tabbatar da wannan, yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Haka nan kuma ya tabbatar da ana san shi, yuhibbunahu, yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wal in kuntum tuhibbuna Allah, saboda haka ana san Allah. Kamar yadda shi ma yake son bayansa na kwarai, kuma yake son wasu ayyuka na kwarai. Saboda haka ita soyayya samara ce ta da'a. Abinda yake sa muke son Allah subhanahu wa ta'ala shi ne athar ɗin ni'imominsa da muka gani. Shi ne mahalicci, shi ya yi sama, ya yi ƙasa, shi ya kwararo da dukkan wata ni'imar da ɗan adam yake rayuwa a cikinta. Da rayuwarka shi ya baka, shi ya baka ci da sha, shi ya baka gudun da kake zaune, shi ya baka lafiya, shi yake kare ka daga masibu da abin da zai cuce ka. Duk waɗannan abubuwan shi yake yi maka. Wannan ta sa san ka da shi so ne wanda ba zai yanke ba, saboda waɗannan ni'imomin da yake maka ba masu yankewa ba ne, saɓanin duk wani abu da za ka so ba shi ba. Soyayyarsa tana iya samun nakasa yayin da ka rasa samun abin da kake so a wajensa. amma shi ubangiji subhanahu wataala ni'imomin da yake waye ka da su ba za ka taba fita daga cikin su ba ba za ka fita daga cikin wannan ni'imomin ba akwai wanda zai ce zai rayu amma shi zai bar duka wata ni'imar ubangiji ba zai kai da wani kuna iya batawa inda can ya baka gida ka ce bana so ka fita ka bar masa gidansa ya baka abin hawa ka bayar masa in ya baka kudi ka biya shi kana iya sutale dukkan wasu abubuwa da ya baka na ni'ima kace ya rike kayan sa kai zaka nemo naka amma kana yi wa Allah haka saboda haka daga halittar ka sama har kasa duk nashi ne me zaka kai din gaba ɗaya ba kai in kace zaka cire ni'imomin duk da ya maka ka cire idan ka jefar ka cire hancin ka jefar ka cire kunnan ka jefar ka gaba ɗaya ba ka zara ran ka yar kaje ka ji da kanka ba sa ka iya ba shi yasa soyayyar ubangiji subhanahu wataala ba ta ba a zuwa zuwanta wato ba a zuwa karshenta amma yanzu ka duba soyayyar su da suke guma kansu duk sanda suka je wata bukata gungunkin bata biya ba ba sa masa da ba sa masa da dadi ya je ya roki gungun gungun bai biya masa bukata ba karshe zai dauki dutse ta jifa gungun ko ya faffasa shi ya faffasa shi saboda bukatar sa bata biya ba ataina ila sa'd li yajma'a shamlana fashattatna sa'd fama nahnu min sa'd wani gunki shine sa'd wani gunki shine sa'd ya tafi da dabbobin sa raquman sa yana neman albarka su kuma wani irin gunki ne haka kan dutse mai abu su kuma raquman da suka gani suka firgita suka tarwatse suka gudu yake ce a mu mun zo gurin sa'd dan ya kara har hada mana kamu sai kuma gashi da ya tarwatsa mu ce fa ba nahnu min sa'd saboda kai ci ba ruwan mu da kai saboda kai bukata ce in ba a same ta ba shikenan sai a bitirce to amma ubangiji subhanahu wataala soyayyar sa ba za ta samu wannan ba to in akwai in ka samu wannan soyayyar ta sa shiga cikin bawa saboda ni'imomin da Allah ya kewaye shi da su to wannan soyayya kuma sai ta haifar da da'a sai ta haifar da biyayya ga Allah subhanahu wataala domin ita ta soyayya min muqtadayatiha abinda take hukuntawa in dai ta gasgata to kuma za a ga kana biyayya ga wanda kake so wato ba za ka so bacin ransa ba ba za ka so fushin sa ba ba za ka so damuwar sa ba wannan ita ce take nuna gaskiyar soyayya da take cikin zuciyarka ta'sil ilaha وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تعصي الإله كان تسابع وألا أما بني بنيك شيكي كان سنسا وأنت تزعم حبه بني بنيك شيكي كان سنسا الله أما كما أبند الله يتشيكي باكي أبند يهانا يكي أما شوكي كان سنسا الله شنك هذا لعمرك في القياس بديع wannan na rantsi da Allah wannan abu da kake fil qiyas a hankali wani abu ne mai ban mamaki abu ne mai ban mamaki ga duk mai hankali law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da soyayyar da kake masa ta gaskiya ce to da ka bi shi illa al muhibba liman yuhibbu muti'u wanda yake so mai biyayya ne ga wanda yake so saboda haka zaka so kaga kayi abin da masoyinka yake so ba dan komai ba dan kai ma ka samu soyayyar sa kana san shi dan ka zama kai ma ya dauke ka masoyinsa wannan shine gaya muna bautawa Allah muna san sa dan mu samu yardar sa yardar sa kuma ita ce abin da zai haifar mana da soyayyar sa in ya yarda da mu sai ya so mu saboda haka ba za ka so a ce ka so shi ba shi bai so ka ba me aka yi kenan shi yasa yahudawa lokacin da suka yi da'awar su ne masoya Allah aka yi musu cewa to ya aka yi shi bai so ku ba yake ta muku azaba wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq suka ce mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyansa to kuma soyayyarsa ne falima yu'adhibukum bi dhunubikum yasa kuke laifi yana ta muku azaba المحب لا يعذب حبيبه سو هكا بكوي ابين دكوكا كوكا سامو سويير الله با اشي كو با مسويينسا بني دا كوني ابين دكوكا سامو سويير الله شي زي نونا مكو مسويينسا ني لوكاتين دا المتنبي سكا باتا دا مي غيدانسا سيف الدوله bayan ya dauki tsawon shekaru yana yi masa yabo da bambadanci yana son ya samu abin da yake so a wajen sa ya aura masa danwarsa ya kuma bashi wani yanki ya zama hakimi a wata kasa daga cikin kasarsa ya gama bai samu ba shekara da shekaru to shine yayi tawaye ya gudu ya zo Masar ko abin nan wajen Kafurul Ikhshidi ya koma ya koma wajen yabon wancan to daman mawaki haka yake in yayi ya yabe ka in bai samu abin da kike so ba ya koma wani guri kuma ya shiga zango ci ya ayyuhal malikul ghani bi tasmiyatin fi sharq wal gharb an wasf wa talqib anta al habib walakinni a'udhu bihi min an akuna muhibban ghayra mahbubi yana magana akan shi wannan da yazo wajen sa yake yaba masa ci ya ayyuhal malikul ghani bi tasmiyatin yace ya kai wannan almalik wannan basaraki wanda sunanka ya ishe ka baka bukatar sai an maka laqabi tun da wancan ana masa laqabi da saifuddaula ta takobin daula ana masa laqabi da saifuddaula shi ko wannan kafur bai da wani sunan sa kawai ake kiran shi da shi shine ke cewa ya ayyuhal malikul ghani bitasmiyatin fi sharq wal gharb kai sunanka kawai za a fada ko ina duk duniya an san ka baka buƙatar wasfin baka wani sifa ko baka wani laqabi baka buƙatar wannan tare da wancan yayi taiban sa in qulta ya saifu li tasta'inahu ajaba qabla an tutimma sinahu kace ya saifu zaka kirawo shi dan ya nema maka taimako to kana cewa ya kafin ka faɗi sino ma ya ga ya kawo maka taimakon to kaga anan sai yake cewa antal habibu kai ne masoyina walakinni a'udhu bihi min an akuna muhibban ghayra mahbubi amma ina neman tsari da kai masoyin nawa kai in zama masoyi ba wanda ake so ba ya zama masoyi amma ba so shi ba to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa mushrikai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah domin wannan ita ce gayar shine karshen abin da kake bukata ka samu soyayyar Allah ba kawai ka cika baki ba kai masoyin Allah ne wanda kace kana son shi shi ba ya soka shine gayar abin da kake so amma dan ka ta cika baki kai masoyi ne amma ba kai abin da mai son abin soyayya abin kaunarka zai soka ba me aka yi kenan bai komai ba to shi yasa da suka ce suna son Allah Allah ya ce to ka gaya musu in suna so na da gaske in ji Allah su yi maka biyayya ya Rasulullah su bi ka shi ne sharaɗin ni su samu tawa soyayya fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum to saboda duk wanda zai so abu yana so ya samu soyayyar abin da yake so daga wajen su amma waɗannan da suke yattakhizuna min dunillahi addadan yuhibbunahum ka hubbillah wace soyayya suka samu daga wajen su babu wani abin da za su samu daga wajensu na soyayya saboda ka bata wa kansu lokaci suke yi da wahala da suke yi marar ma'ana shine Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah wato san Allah shine gaba da komai wanda wannan shine wato sharaɗin imani shikakke أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يبغض وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أبو بوا قد أكو ثلاث من كن فيه أبو بوا أكو صفو في أكو دوك متمن سكي تعرد الشيء duk mutumin da suke tare da shi to wannan shi ya dandane abinda ake cewa imani ya dandane dandanan imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi bima siwahuma da Allah da manzansa su fi soyuwa a wajensa sama da komai wato ya sa Allah da manzansa sama da yake son komai وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ينسوه متبع دم كما سيدان الله سننكما يكامتي يكي يكوما كافرتي كمين بزي سوء جيفة شوتبا واتو دقا تكين لوازم محبة الله ورسوله كسوء بند الله دمان زنسا سكيسو كيكي أبند الله دمان زنسا سكيكي amma in kana da awar san Allah ko san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kana san abin da suke ki kana kin abin da suke so wannan soye ta kaba ci gaba so haka ita soyayya tana haifar da wannan indai ta gaske ce shi yasa a hadisin aka ce wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allah ya guji ya kyamaci ko ba kafirci bayan Allah ya kubutar da shi saboda ولا يرضى لعباده الكفر وبنجي بايا يرجي وبايا سكافرجي سورك ان هر wannan abun Allah baya san shi baya yarda da shi ba to ka guje shi in gazan to baka guje shi ba kuma kai da'awar san Allah ko san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar taka akwai abin tuhuma a ciki sourak mu'minai har kullun suna kokarin su samu muwafaqa da abin da Allah subhanahu wataala yake so kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa wanda yayi da'awar san Allah da manzansa sannan kuma yake sabawa abin da Allah da manzansa suke cewa to wannan da'awar sa ta ƙarya ce zai yi da'awar san Allah da manzansa amma kuma ya rika sabawa abin da Allah da manzansa suka ce to wannan da'awar ta shi ta ƙarya ce ba yana nufin cewa in kai da awar san Allah ko kai da awar san manzon Allah ba za ka yi kuskure ba shedan ba zai rude ka ba duk wannan zai iya samuwa amma ba ya zanto kai a rayuwarka gaba ɗaya kun yi hannun riga uban yushaqil laha kai hannun riga da Allah kai hannun riga da manzon sa ka zama fi shiqqin wa huma fi shiqqin ka koma can gaba ɗaya suna gaba guda to wannan alamar cewa baka rungume su da gaske ba rungume su da gaske ba saboda ka san Allah subhanahu wataala shine a gaba da komai wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin abubuwa guda takwas wanda su dan adam ya fi so ya ga ya fi so a rayuwarsa wal in kana aba'uku iyayenku da suka haife ku ko iyayenku ko ƴan uwanku ikhwanuku wa azwajuku ko matanku na aure wa ashiratukum ko danginku da kuke da dangantaka ta jini da su wa amwalun iqtaraftumuha ko kuma dukiyar da kuka samu kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha ko harkokin kasuwancinku da ba kwa san su samu matsala su samu tasgaro waɗannan abubuwa su kuke so masakinu tarzaunaha da gidajen da kuke jin dadin zama a cikin su in suka kasance ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi kun fi san su saboda Allah da manzansa da jihadin fi sabilihi gwagwarmayar yada addinin Allah Allah ce fa tarabbasu to ku jira ku gani wannan wa'idi ne a ce ka jira ka gani ko yaranka ko wani ne ya yi maka laifi ka ce jira ni to za ka fita a guje don ba ka san ce ni ka yi wa haka to jira ka gani fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri ce wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ma'ana waɗanda suka fifita san wani Allah akan san Allah da manzansa saboda ka ko menene kake idan Allah subhanahu wataala ce ga abin da yake so ga abin da manzon suke suka ce sam'an wa ta'ata walau qila li muttu sam'an wa ta'ata wa qultu li da'il mauti ahlan wa marhaba da masoyi zai ce da ni muttu sam'an wa ta'ata mutu sai mutu sam'an wa ta'ata na ji nabi wa qultu li da'il mauti wanda zai zo karbi rannawa ya zo ce to wadancin zo karbi ranci ahlan wa marhaba mara bala lela le zo wannan shine kamalar shine kamalar soyayya an kai matuƙa wajen soyayya to wannan Allah ake ma irin wannan soyayyar soyayya ido rufe Allah ce walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna alquwwata lillahi jami'an walau yara alladhina zalamu tajra walau tara alladhina zalamu ya ma'aiki lokaci da a ce zaka ga ko su waɗannan azzalimai za su ga idh yarawna al'azaba lokacin da suke ganin azaba suka yi ido hudu da ita ranar gobe kiyama annal quwwata lillahi jami'a duk ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne saboda duk wani abin da suka rike suke fifita shi akan ubangiji ba zai yi musu amfanin komai ba da a ce za su ga wannan lokacin kuma su fahimci cewa Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne to da ba su fifita san wani akan san Allah ba ko su daidaita san Allah akan san ba su daidaita san Allah da san wani saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba a san wani daidai yadda ake san sa sai dai san Allah ya zama shine a sama shine koli duk abin da kake so in ka ji an ce yayi karo da abin da Allah subhanahu wataala yake so ko manzon sa yake so to zaka hakura da shi Allah subhanahu wataala ya ce hal ta'lamu lahu sabiyya shin ka san wani wanda yake tamka wanda yake kama da ubangiji farko ay rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya ti rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da qasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su fastabir li ibadatihi kai hakuri matuka kayi hakuri matuka wajen bautarsa shine ma'ana fastabir wato ka kai matuka wajen hakuri tare da dukkan wasu halhalu da zaka gani to kai hakuri dan ba kowa ne yake iya hakuri ba yayin da yaga cewa abinda zai shiga akwai irin wahala to zai iya ja da baya shi yasa aka ce fastabir li ibadatihi malai suka ce an yi amfani da lamun li ibadatihi ba a ce ala ibadatihi ba dan ta ce istabir yata'adda bi ala kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha amma nan sai ka ce wastabir li ibadatihi saboda me saboda istibar anan an yi masa tadminin thabat kama ce uthbut li kaza uthbut li ibadati rabbika wato kai hakuri matuka ka jure kai hakuri matuka ka jure ka jajirce wajen bautarsa hal ta'lamu lahu sabiyya wannan kamar jumla ce wacce take ta'liliya me yasa aka ce kai hakuri da farko dai an ce maka shine rabbus samawati wal ardi kaga ba kamar sa kenan ba wanda ya cancanci bauta sai shi shine rabbu na samawati wal ardi wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su saboda haka duk halittu marbubuna lahu bayin sa ne shine rabbus kaga wannan shine tauhidur rububiyya to tauhidur rububiyya kuma in an fahimce shi to yana lazimtawa mutun tauhidul uluhiyya ne shi yasa ce fastabir li ibadati ka yarda shi yayi sama da ƙasa da abin da yake cikin su to ka haƙurƙurtar da kanka wajen ka bauta masa shi kadai me yasa hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani wanda yake kamar sa da zaka bauta kuma baka san mu shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kana da wani rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma babu shi saboda ka hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani kamar sa kamar ana gaya maka kamar ka ce me yasa sai nayi hakuri duk wahala shine aka ce to ka san wani kamar sa ne an fahimta jumla ce ta'liliya hal ta'lamu lahu samiyya akwai wanda ka sani kamar sa as-samiyyu al-masir wanda yake daidai da shi wanda yake tamkarsa an-nadhir ko kuma wanda ya tarayya da shi a sunayensa kamar yadda Allah ya faɗa lam naj'al lahu min qabl samiyya kisar annabi a sunan annabi Yahya Allah ya ga annabi Zakariya zai ba shi da lam naj'al lahu min qabl samiyya ba musama wani mai ba musama wani suna irin nashi ba kafin sa to samiyya zai zama daga suna ne ma'ana Allah subhanahu wataala sunayensa babu wanda yake tarayya da shi a cikin su saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne shi kadai ne a komai nashi. Haka ne yace walam yakul lahu kufuwan ahad, babu wani wanda yake tamkarsa, ba wanda yake daidai da shi. Sannan laysa ka mithlihi shay, laysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, babu wani abin da yake tamkarsa. Aka ce ka kafun tana nuna tashbihi ne, mithli shi ma yana nuna tashbihi ne, kamar an faɗi abubuwa biyu masu ma'ana ɗaya, su ce wannan ka mithlihi din taukid ne, wannan kafun din littaukid ne, babu wani abin da yake tamkarsa, babu wani abu mai kama da shi, kuma wanne ne? Wa huwa sami'ul basir, amma ya sifantu da siffar ji, ya sifantu da siffar gani, sifantuwarsa da siffar ji da gani ba ta nuna cewa jinsa da ganinsa irin na wansu, irin na halittarsa ne. Allah yana gani ba irin ganin halittarsa ba, yana ji ba irin jin halittarsa ba, halittunsa suna ji suna gani amma ba irin jinsa da ganinsa ba. Kamar yadda kuke da ilimi, ake cewa da ilimi yana da ilimi, amma ilimin kaɗai ne da ilimin halitta ɗaya ne da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba ɗaya ba ne. Shi iliminsa ilimi ne wanda yake ahata bi kulli shay'in ilma, ya kewaye komai, babu abinda Allah bai san shi ba. Saboda ku wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, ku dan kadan dan finci ne aka baku cikin ilimin. Duk wannan tinkahon da kuke da shi, duk wannan ganin cewa ku kullun kuna gano abubuwa, kun gano yadda za ku shiga sararin samaniya, yadda za ku kera kaza, wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan, nan gaba ba a san wasu ba za su zo su kuma su rika ganin abubuwan ku duk na ƴan ƙauye ne. Yadda ya kowa ka ce a ce kai wannan a da can mutan da suna kaza kaza, to ba mu sani ba, kuma nan gaba watakila aka zo duk wannan karikicen da suke gaba nan, duk a ce wannan a zamanin da wani abu ake kafawa haka tsaye, da an wuce wannan. Saboda haka yanzu ana ganin an kai wani mataki, in kaga kyamarorin farko ya suke dirka dirka ne, kaga kamar duro wani karbi, amma yanzu gashi abubuwa suna ta kankancewa, suna ta kankancewa. To nan gaba ba a san kuma ya za su zo ba. Okay, har yanzu ilimin dan adam duk wannan abin da yake gani ya gano iliminsa dan kadan ne. Ai halitta zaka kalla, ka kalla halittar, ka dube ta, ka dubi sama da kasa, kaga abin da yake ciki. Me aka gano? Ba za mu gano komai ba, za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa ne dai Allah zai gada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.